Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana. Kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook a VOA Hausa, ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kamara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To haka yake, yau Talata, kamar yadda muka saba, muna magana ne akan harkar da ta shafi ilimi. To yau 7 ga watan Agustu shekarar 2018 ita zamu, inda za ku ji mu dauke da wani maudu'i akan muhimmancin ilimin ƴaƴa mata wajen ci gaban rayuwarsu a duniya da lahira baki daya.
Tunda ita mace in ka bata ilimi, uwar wasu ce, goggon wasu ce, kuma kakan wasu ce. In ka lura, mu dan ce mun dan hausa da ake cewa kunniya girma kaka. Yawancin labarun da zaka samu cewa a wajen mata muke ji, iyayen maza ba su da wannan lokacin da za su jawo mu gajika. Kawo ga ilimin addini ko ilimin zamani, wanda lallai idan ka ba mace ingantacce, ka tabbata cewa ka ba ta wani ginshikin zaman rayuwa ne. Kuma yaran da za ta haifa, kana da yakinin cewa za su tashi, za su samu kyakkyawan matashiya saboda ilimin da take da shi.
Cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin mu Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya yayi a zauren muhawara yau da gobe, wanda kadan daga cikin abinda ya tattauna kuka saurara kenan.
Haka to, baya ga wannan din kuma zamu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota da suka hada da Facebook da Twitter.
Kuma za ku ji tattaunawar da za mu yi kai tsaye da malama Zainab Gurin, jami'ar shirye-shiryen kungiyar da ke ilmantar da mata, wato ba kawai a cikin makarantu ba, har da ma waje.
Haka to, sannan kuma za mu fara ne yanzu kamar yadda muka faɗa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, inda muka tambaye ku ya kuke kallon muhimmancin ilimin ƴaƴa mata.
Yake Usman, yanzu zamu fara da sakon gwani mai gari a Niger. Yace assalamu alaikum, filin yau da gobe. Wallahi ilimin ƴa mace tana da amfani fiye da nan ɗan namiji. Komai komai yayi su ne hasken gida, watan koma menene su ne suke haskaka gida.
Haka to, sai kuma Abubakar ya kana ji Bauchi yace hakika ilimin ƴa mace yana da matukar muhimmanci, domin yanzu mafiya yawan ma'aikata masu tausayi ne.
Sai kuma sakon Bahari ya haya Ungur jihar Yobe yace yau da gobe, hakika ilimin ƴa mace yana da muhimmanci, domin an ce idan aka ba mace ɗaya ilimi, tamkar an ba wa sauran al'umma ne.
To, sai kuma Umar Lawal ɗan Fulani yace mai ilimi dai ko daga nesa ka hangota zaka ga ta bambanta da mara ilimi.
To, shi kuma Musa Maina Kandalawa Bukar yace tare da Iliya Mai Shayi Garki suka ce hakika ilimin ƴa mace yana da amfani sosai kuwa.
Mai turare Gwadabawa yace yau da gobe, shi muhimmancin ilimin ƴa mace ba mace kadai ba, ya shafi dukkan al'umma. Ilimantar da ƴa mace, tamkar ilimantar da al'umma ne baki ɗaya, shine muhimmancin ilimi ga ƴa mace.
Sai kuma sakon Adamu Sabiu Wangargezawa yace samar da iyali masu tsafta da ƙoshin lafiya, ilimi da tarbiyya duk sai ƴa mace tana da shi.
Sai da ilimin kenan.
Watan sai da ilimin.
To, Arabiyu Muhammad Gidan Madi, bari mu tsallake wannan kaman mun abin din shi. Sai Isa Kofsi a Sarara yace ilimin ƴa mace yana da matukar tasiri ga daukacin al'umma a dukkanin fannoni da dama. Kaga kadan daga cikin su shine iya tarbiyyar yaya, iya kwalliya da girmama na gaba da ita, gamsar da mai gidanta a kowane fanni na rayuwarsa da sauransu.
To sai kuma sakon Isa wato
makanikin
waya yake so yace ina ga to yace salam VOA Hausa daga East wato yace salam VOA Hausa
mai mai sunan nashi
haka gaskiya ilimi ga ƴa mace yana da matukar amfani domin kuwa shine za ta iya addini da zaman aure da iya tsafta da tarbiyyar ƴaƴan nata nagode ku tashi lafiya
sai shehu Ado shehu ko Ado yace kamar yadda ilimi yake gishirin rayuwa to ya kamata ilimin ƴa mace yake kasancewa ginshiki da tushen rayuwar kowace al'umma
haka sai kuma sakon Aliyu Kumo yace salam yau da gobe lalle yana da amfani sosai ko ba komai za su fi iya zaman aure kuma za su ba yara tarbiya ku tashi lafiya
sai kuma sakon Aminu Fatakai Ringim yace muhimmancin ilimin ƴa mace a fili yake kuma koda ba a fada ba kowa ya sani
to bara mu dan leka shafin mu na Twitter saboda agogon mu yana nuna mana cewa lokaci yayi sakon Tasi Ibn Awan yace da malam Yahaya Danno Azare suka ce ilmantar da ƴa mace tamkar ilmantar da al'umman duniya ne ku tashi lafiya Oga Usman da Hafsat
to mun gode Oga Tasi sai Adamu Madara yace ilimin ƴa mace yana da matakar muhimmanci ga jinsin mata ƴan uwanta a wajen aikin kiwon lafiya sannan kuma mace mai ilimi takan baiwa ƴaƴanta tarbiyya a cikin gida
to madalla da haka kuma muka kawo ƙarshen karanta sakonnin masu sauraron mu To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakilin mu Abuja yayi a zauren muhawarar yau da gobe kan muhimmancin ilimin mata.
Ina tare da Sani Tahir wanda yake uban yara ne. A nan Abuja yana da yara, yana da ƴa mace ma wacce take makarantar sakandare a halin yanzu. Sai kuma Malama Halima Baba Ahmad wacce take tabbatar da hana kangarewar yara. Wata kungiya ta musamman da take yaki da wannan mummunar ɗabi'a da kuma tabbatar da ilimin su yara din musamman ma har da mata a ciki. Sani ta yi bari mu fara da kai. Me yasa ka ga ya dace ka tura yaranka su yi ta karatu?
A zahirin gaskiya ba da yara ilimi musamman mata yana da muhimmanci babba kamar yadda a matashiyar ka faɗa. Tunda ita mace in ka bata ilimi uwar wasu ce, gwaggon wasu ce, kuma kakan wasu ce. In ka lura mu dan ce mun dan Hausa da ake cewa kunna ya girmi kaka yawancin labarorin da zaka samu cewa a wajen mata muke ji iyayen maza ba su da wannan lokacin da za su jawo mu gajika kawo ga ilimin addini ko ilimin zamani wanda lallai idan ka ba mace ingantacce ka tabbata cewa ka ba ta wani ginshikin zaman rayuwa ne kuma yaran da za ta haifa kana da yakinin cewa za su tashi za su samu kyakkyawan matashiya saboda ilimin da take da shi tunda kafin kai uba ka zauna da yara ita uwa ta zauna da su to yayin da aka ce maka mace babu ilimi to akwai matsala matsalan shine ba ta san gaban ta ba ta san bayan ta ba
Halima Baba Ahmad
jama'a assalamu alaikum gaskiya ilimin a ba ya mace ilimi abu ne mai muhimmanci fiye da yadda ake tsammani saboda mace uwa ce ita ce kuma jigon tarbiya na ƴaƴanta ko dake tana buƙatar ita kanta tarbiya a wajen mijinta tarbiyan da mijinta zai mata ƙara mata akan wanda iyayenta suka mata a gida shi zai ƙara ƙarfin nata tarbiyan ya zama ya samu jagorancin da za ta samu ta yi tarbiya ma ƴaƴanta musamman akan tarbiya ilimi shi ya kunshi abubuwa da yawa ilimi ya kunshi tausayi ya kunshi imani da duk wani abin da ake bukata na cikin rayuwa duk macen da take da ilimi tabbas nasa in Allah ya so ya yarda za ta zama mai kula mai hangen nesa mai kuma taka tsantsama a cikin lamarinta kuma sannan
cigaba to shin
kuma sannan ƴaƴanta za ta iya gurgurunta da ta ga ta so in tana da ilimi uwa in tana da ilimi Allah ya sa babban burinta shine ta ga cewa ƴaƴanta da take tarbiyyantar da su sun tashi da tarbiyyar da ya fi nata da kuma ilimin da ya fi natan Allah ya yarda.
Sani Tahir, ka duba mana ilimin yana da bambanci akwai ilimin zamani akwai na addini akwai na sana'a akwai kuma ilimin mayaki da jahilci na karatu da rubutu wanne ne ya fi dacewa matan su mai da hankali akai?
Ito kowannensa da ka lissafa kowa da nasa mataki. Ilimin addini yana da muhimmanci sosai saboda anan zaka wannan zai je da tsoron Allah yadda ake ibada da dusu abin da ya shafi shari'a ilimin zamani shine wanda wani lokaci zai dan sha bamban da shi ilimin addini. Ilimin zamani ya shafi ko misali zamantakewar rayuwar duniya ne, maybe iya rubutu, iya karatu, kai ya waye duk yana cikin sa. A ilimin zamani akan fito da cewa mace za ta yi aiki kamar da namiji zai yi aiki. A ilimin zamani mace take ce ta fi san ƴancin ta, baka isa ka ce mata ka saka ra ka ce ta dauka ko ta dauka ba, sai a ce maka rashin ƴanci ne. So kaga anan kuwa misali a duk abin da ake magana kana danganta shi da al'adan ka da addinin ka. Muje yas ilimin zamani da amfani kuma ta fito ce ta san ƴancin ta, ta dama ta faɗa a zamanance.
Halima Baba Ahmad Sani ya ce idan mata kuka yi zurfi ko kuka yi irin wannan ilimi na zamani, watakila za ku zama abinda maza suke bada umarni, za ku ci watakila ba za ku yi ko kuma daidai kuke da su. Me za ki ce kaman?
Gaskiya maganar shi nan ba haka take ba. Misali zan bada a cikin shugabanci, idan ka duba yanzu mata mun zama muna da karanci a ciki saboda me yasa? Rashin ilimin mu. Amma inda Allah ya sa muna da ilimin nan, duk wani matsayin da ɗan namiji zai samu a ƙasar nan Allah ya da mace ma za ta iya samun sa. Babban amfanin ilimin ya mace da kuma ta yi amfani da ilimin ta wajen taimakawa ma ƙasar mu a samu ci gaba na da muhimmanci ainihin. Misali zan baka, ya da yau Allah ya sa mukaman da muke da su a Najeriya na kan siyasa da na gwamnati, Allah ya taimake mu ya sa ana daidaitawa daidai 50-50 a raba shi daidai tsakaninmu da mata. Ina tabbatar maka da cewa Madam Nasir insha Allah da cin hanci da rashawa ya ragu a ƙasar nan.
Kuriki Halima mun barki kuma zaki sauka daga kan hirar maganar ilimi muke yi kai tsaye na cewa shi abinda Sani yake magana, wace in ta je makarantar kamar boko za a nuna mata abinda namiji zai yi ta ma za ta yi har ma kuma ta wuce haka.
Ai shi yasa na dauko wannan din, saboda na ji taɓo wani waje wanda maza su a kullum ba sa so mu ga cewa mun ci gaba ko kuma mun bada namu gudumawa a cikin al'umma. Shi yasa na kawo inda ma a ce za mu yi ilimin da za mu iya haɗa kanmu a ƙasar nan, mata mu kwaci ƴancin kanmu mu samu kowane mukami daidai wadaida da su 50-50, su kashe 50 mu kashe 50. Ina tabbatar maka da cewa Allah ya so ya yi wannan ilimin mu a lokacin ne za a tabbatar da cewa na da amfani, saboda ko ba komai za a ga cin hanji da rashawa ya rugu a cikin ƙasar nan Allah ya so ya yadda. Ko ba mu kashe shi gaba ɗaya tafi duka ba ko, to Allah ya yadda zai rugu fiye da yadda ake tsammani Allah ya yadda. Shi yasa ilimin mace na da amfani ainin ita kanta ya mace idan tana da ilimin nan na boko za ta taimaka ita kanta a cikin rayuwanta da kuma gidanta. Yanzu misali zan baka, duk magunguna da kayan abinci kuma yana da expiring date, yana da lokacin da adadin amfanin sa da ya kare. Idan ya mace bata yi ilimi ba, so dai ba sai ka samu kaga ta dauko abinda amfanin shi ya kare kuma tana amfani da shi a gida, kaga wannan akwai matsala a ciki. Kaman misali a ce mace tana da yara kuma tana da ilimi, duk abin da ya gagari ya ayyanta a makaranta aka ba su assignment suka zo gida, in Allah so ya da za ta musu jagoranci kuma ta koyar da su da su fahimta. Kaga ilimin mace duk inda aka yi amfani da shi yana da amfani ba kadan ba. Ballanta na kuma yanzu irin wannan lokaci da Allah ya kawo mu, wanda muna kokari muga cewa mata gudumawa da muke badawa a cikin al'umma kullun ƙara karuwa yake yi domin mu samu ci gaban Allah ya yarda.
Wato Sani ka ji abin da ita Halima ta faɗa cewa ba wai lalle ne ilimi yakan jawo wata illa ba, musamman ma idan akai amfani da shi kenan ta hanyar da ta dace.
Wato Malam Nasiru zan yi ittifaki da ita akan wani guri ko za mu rabe na yadda
duk da kuma dai tattaunawa nan ba tana nufin muhawara bace
amma dole akan ce an yi ittifaki a abu daya za a sauka akan abu daya. Abinda nake fadin nake so in ja hankalin masu sauraro shine akwai mata da suka yi tashin goron zabi wajen ilimi kuma Allah ya fifita su, wanda nan kusa kar in kawo shi da nisa. Akwai Professor Rukayatu Rufai wanda ta yi ministan ilimi daga Jigawa. Akwai Hafiz Muhammad Lawal wanda ta zama kaman acting secretary na federation. Akwai irin su Allah ya kare Dora Akunyili. A garin mu ta akwai su Professor Fatima Tahir, irin su Shafa'atu LB Yusuf. Waɗannan sun zama zakaran gwaji da figamata. Abin da nake nufi cewa waɗannan mutane in ka je gidajen su da irin girman da suke ko ilimin da suka dauka kan da suka samu, wallahi za ka gansu da su da mazajen su abin sai ya baka sha'awa. To akwai wanda za su zama role model, za su zama abin koyo mata.
Ne role model?
Wato kaman mutum ya zama abin koyo ga dan uwansa. Wanda yake na samu dama na ta tambayi wasu. Akwai wani hirin da na yi wa Rukayatu Amir Fai, tace fa ita yau in mijinta yace ta bar aiki za ta bari domin shine kuma nata a rayuwa na saka gidan daura a kungili kafin ta mutu a anguwan nan a Jabi na samu tana abinci wa mijinta ya bani shawa kaga wani biliminta ko girmanta bai hana ta girma mijinta ba har ga Allah ni da kai da kowa akwai wanda idan suna jin sun yin kar ka manta ilimin su ma cikin cokali ne zaka an rigirgimar su kenan a gida su sun je sun yi karatu za su yi aiki kaza in to kaga irin wannan nake nufi amma waɗannan professors ne duka wanda na lissafa maka nan sun kai sun yi digirin digirgir amma me sun ba wa mijin su daraja cewa mijin su ne shine komai shi ko miji ka san miji a duniya in kallabe shi gwada masa ladabi wallahi zaka ji karin muzaki matan sai ta sa irin muzaki
wato dai ba maganar cewa namiji ba dan goyo bane
irin wannan maganda ce ko kuma ce wai shinkafan gida ne duk wanda ka sance sai ka samsa kuwa
to Halima Babu Ahmad a shi wannan ilimi din wani irin zurfi ya dace ke dai kin yi ilimi sosai wani irin zurfi ya dace a barar mace ta yi ko ta yi har illa masha Allah tunda akwai lamuran za ta kai lokacin da za a aurar da ita ko wasu abubuwa irin wannan sai ya zama sai ta gama makaranta shin wani irin zurfin ilimi ne zai ishi mace ta iya rayuwa mai kyau
ilimi dai shi baya kada kuma baya yawa yakan yi kada amma yawa ne baya yawa mace ya kamata idan ta fara primary school ta gama hankali a kwance ta yi secondary school hankali a kwance in yaso idan ta zo ta tafi jami'a ta fara jami'a to a wannan lokacin kuma ya dangana da irin ita kanta niyyanta akan karatunta da kuma tarbiyyar da iyayenta suka mata da kuma su kansu iyayenta yanda suke bukata ni ina ganin duk iya tsayin ilimin ya mace yana da amfani ainin ba kadan ba ba don wani abu ko shi ilimi din nan kamar yanda na faɗa baya baya yawa kuma duk lokacin da aka samu mace mai ilimi ta yi wani kuskure wani lokaci yakan zo da kuskure wani kuma yakan zo da hali a jikin rai wani kuma yakan zo da ganganci wani kuma yakan faru daga ga ilimin ga komai amma akwai sakacin tarbiya da aka yi an yi tuya an manta albasa to wani lokaci so da yawa ana samu matsala akan wannan amma so da yawa ma za ka samu waɗanda suke da ilimi so da yawa za ka samu suna da haƙuri suna da ƙasƙantar da kansu kuma suna da tarbiya saboda shi ilimi gyara rayuwar mutum yake yi ilimi baya taɓa ɓata rayuwar mutum in kuma an samu ilimin ta hanyar da ya dace ba za a samu matsala da shi ban Allah ya yarda
wato dai ba maganar tsaiko a karatu in mace za ta samu dama ta yi ta yi kina nufin har ma ta gama jami'a ba tare da an tsai da ita ba
shine nace maka ya dangana da ita kanta da kuma iyayenta amma abin da zai fi kyau ga 'ya mace idan ta gama primary school ta secondary school ɗinta ta fara jami'anta in Allah ya kawo miji sai ta yi aurenta tana gidan mijinta sai ta ƙara saka karatunta wannan duk ba laifi a ciki amma in kuma har ita kanta tana ga cewa za ta iya haƙurin ko kuma wani lokaci za ka ga ana da niyyar yin auren ma Allah bai kawo lokaci ba kaga wannan ba yanda mutum ya iya makan shi akan ta ita zama tana jiran sai ta aure tukunna sannan ta ci gaba da karatun gwamnati ta ci gaba da karatunta tana karatun a hankali in kafin ta gama in kuma sai bayan ta gama Allah ya kawo miji sai a yi auren Allah ya so ya yarda
to Sani kaji kuma ana kawo wannan magana cewa mace ko da ta yi aure ma za ta iya ci gaba da karatu daga gidan mijinta me za ka ce kan wannan
ma Nasiru ni fata na ina da 'ya mace babbar 'ya ta mace ce kuma yau duk abin da nake in ga cewa ta samu ilimi ingantacce daga na zamani har na addini kuma fata na ne yau in ta samu miji har ta kai mun zina aure ba sai ta je university ba ni zan aure da ta zan kuma roki mijinta in ba zai iya ba ni zan ci gaba da mata biya mata kuɗin makaranta har yanda ya kama saboda menene ba mu an ba mu ilimi har ga Allah mazan mu da matan mu an ba mu ilimi kuma kusan a zuriyar mu ga misali yau wanda suka fi mu daukaka ko suka yi mana fice duk mata ne mu zan muna bayan su in na fara lissafa maka duka mata ne saboda haka wasu iyaye mu suka biya musu wasu mazajin suka tallafa musu suka yi wannan matsayi saboda haka ilimin ya mace zamu kwanan mu tashi muna tafka in mu hawara ne ko muna fidda muhimmancin wannan zamu kwana mu tashi hakika ilimin ya mace yana da muhimmanci hakika saboda na ga maka a baya su waɗannan su ne ginshikin zaman gida su ne ginshikin rayuwa don me idan har Allah ya yi baka samu uwa ta gari ba Allah ya sawaka alhamdulillah da irin tarbiyyar da aka mana. Amma a yau kamar yin tafadi ne, ko ga magi idan ko lokacinsa ya kare idan ba ta sani ba akwai matsala. Dole ta san irin wayannan abubuwa. Wasu suna jibge ne idan suka je suka dawo, yaran suka je suka dawo daga makaranta, kai uban ka kashe kuɗi ka kai su makaranta mai tsada, to komin karatun yaro, komin da ka ba shi karatu a makaranta yana bukatan bita a gida, kai ba za ka zauna ba. Amma idan wazanan mai aka muku yau kawon ga abin da aka aikin da aka ba ku a makaranta a gida ta taimaka, kama makarantar Islamiya kama na boko duk za ta yi tara su. Saboda haka har ga Allah ilimin yamaci yana da muhimmanci, kuma ina cikin masu so majagaban abu a yamaci ilimi, amma sai fa an bi shi da hatara.
Menene kake nufi da hatara?
Hatara shi ne ka zama zakin dan bala gidanka, ka ce an ce ba za a yi ba, ainihin a makarantar lecturer mu ya ce kawai muna da wani yanci. To sai ka yancin nan shi ne, yancin da ake bata shi ne a zauna a shawara da ita, ta kawo wasu idea da zai amfani gida, ta kawo wani shawara da zai ci gaba da zamantakewanku da na yayanku har da na yayanku, yadda za a yi tattalinka za ka ga duk wannan ilimi yake samu su.
Halima baba mu da ƙarshe duba mana mana, ke kin yi karatu kuma na tabbatar da za ki rasa kawaye da kuka taso da su waɗanda su kuma Allah bai ba su damar yin wannan karatun ba, ya bambancin rayuwarki da tasu.
Gaskiya akwai bambanci. Bambancin babba guda ɗaya shi ne, gaskiya duk mace matan da nake tare su wanda ba su yi ilimi kamar namu ba suna cikin tsananin nadama da dandana sani, wanda hakan har yakan iya haddasa musu rayuwarsu ya zama a cikin kunci. Saboda mace idan ba ta da ilimi ba wani abin da fa za ta iya yi ta taimaka ma kanta, in ba dai Allah ya taimake ta tana da zurfin basira ba. Yo, ko sana'a ake yi, mace take yi sana'an hannu, akwai inda idan tana da ilimi za ta rinka kawata shi, za ta rinka bin abin a hankali da tsabtace shi da sauransu, yanda kowa in abinci ne dai so ya ƙara cin abinci nan in ya ci. Amma rashin ilimi ya kaga yana kawo dan matsala a cikin wannan lamura da sauransu haka. Sannan kuma abin da na lura da shi shine, duk macen da ta zamana tana da ilimi ko mun kashinsa, girma ya fara shiga jikinta. Saboda yanayin rayuwar yanzu tana ga ita ma za ta iya bada gudumawanta a cikin al'umma kamar yadda wance ta bayar mai ilimin nan, to wallahi abin nan ba karamin bata musu zuciya rai yake yi ba, yakan tayar musu da hankali fiye da yadda ake tsammani. A ganin haka ne ma da ya faru muke ganin cewa yanzu ya kamata su matan da suke da ilimi a ko ina da su iya bada gudumawansu, ko da ilimin su bai yi nisa ba, idan suna da wani basiran da Allah ya ba su, ba ma mata kaɗai ba har da maza, kowa a cikin al'umma komin kashin ilimin sa. Kawai dai matsalar da muke da shi shine ƙasa ta Najeriya mu ne ba ma ɗaukaka irin wannan mutane, kuma muna nunawa cewa suna da amfani, wanda wannan abun kuma muna ƙara sa musu baƙin ciki da takaici ne a cikin rayuwarsu. Ƙungiyar mu tana daga cikin abubuwan yanzu da muka ɗauko wanda muke ƙoƙarin mu ga cewa mun yaƙe shi a cikin al'umma.
To Allah ya samu dace.
Amin amin Usman.
To kai tsaye kamar yadda muka ce kin san zamu tattauna da masu fashin baki ko kuma masaniya akan wannan al'amari da muke magana akai shine, muna tare da Zainab Gurin wadda jami'ar shirye-shirye ce a kungiyar baiwa mata ilimi da ake cewa Center for Girls Education.
Na'am.
To muna kuma tare da ita kai tsaye ta waya.
To assalamu alaikum malama Zainab.
Alaikum assalam.
Yawwa, barka dai.
Barka da warhaka.
Yawwa. To kin ji maudu'in da muke tattaunawa akai akan ilimin, muhimmancin ilimin mata ne. Saboda yanayin lokaci, ki dan ba mu a takaice menene muhimmancin ilimin mata, kuma me yasa kuke irin wannan aikin na bawa ilimin mata ilimi bayan makaranta da sauransu da waɗanda ma ba su je makaranta ba.
Hello? Yawwa, kina jin mu? Ina ga kamar line ta bashi da kyau.
Eh, kungiya ne da muke zaune a Zaria.
Na'am.
To aikin da muke yi ya kusan shekara 10 shine mu ilmantar da 'ya'ya mata, burin mu ga ilimin 'ya'ya mata ya bunƙasa ba a cikin makaranta ko aji kawai ba, a ko ina a duniya ya faɗaɗa. muna aiki da 'ya'ya mata, saboda mun duba akwai bincike da ya nuna mana cewa yawan mace-macen iyaye mata ya ɗauko asali ne da rashin ilimi, ba su san amfanin zuwa wannan asibiti ba lokacin ciwo ko lokacin haihuwa. So da muka shiga muka yi bincike, sai muka ga ana cewa babban maudu'in da yasa ake samun wannan abubuwa saboda rashin ilimi ne. Abin da ya kawo wannan aka samar da ƙungiyarmu kenan. Domin a ƙungiyarmu muna aiki da yara wanda suke makaranta da wanda ba su yi makaranta ba duka. Ba waɗanda suke makaranta mukan haɗu da su bayan sun tashi makaranta. Muna kiran gurin space da Turanci, fili ne wanda muke haɗuwa da yara da malamansu. Muna horar da malamai su zauna da yaran, ya zama dandali inda yara za su iya faɗin matsalolinsu, za a iya taimaka musu. Ba karatun rubutu da karatu ba kawai, muna koyar da su tattalin arziki, tarbiyya, ladabi, iya magana, tsaftan jikinsu da na muhalli, sana'a da girke-girke. Saboda mu mun yarda da cewa ko yarinya ba ta iya ta yi aiki da karatun da ta yi ba, inda tana da sana'a na hannu zai taimaka mata.
Na'am. To Usman,
muka yi musu wannan, sannan akwai
muna jinki.
Hello?
Eh, muna jinki.
Yawa, sannan akwai yara wanda su suke suna aji biyar ko shida na secondary. Su kuma muna horar da su ne saboda muna so nan gaba in suka gama secondary za mu taimaka musu har su je ga jami'a ko kuma wannan makarantun kwalejin ilimi. In suka je suka gama za su koma garuruwansu, saboda yawanci mukan yi aiki da yaran da suka fito daga ƙauyuka ne da kuma talaka wanda suke cikin gari.
Eh, to kuna ba su tallafi da kuɗi ne? Kuna tallafa musu da kuɗi ne koko biya musu makaranta ne koko kuɗinsu ne koko da kuɗin ku kake amfani ku yi musu koko shawarwari ne kawai?
Yawa to kaga a jihar Kaduna an soke mana biyan kuɗin makaranta daga aji ɗaya na primary zuwa aji uku na secondary. So lokacin da ba a soke ba muna biya, kuma mu ba su littafai, sannan kuma mu yi musu lesson ɗin nan da muke. Amma da aka sauke mana yanzu waɗanda suke aji matakin aji 5 da 6 na secondary, to muna biya musu kuɗin makarantansu, mukan biya musu kuɗin wayakansu, muna biya musu na jam ɗinsu, sannan kuma muna horar da su a duka darussan da suke yi na makaranta. Yanda ba ma so su faɗi jarabawansu, kuma in suka gama mukan kai su makarantu, in suka tafi jami'a shi ma anan muna horar da su, kuma muna tallafa musu da kuɗin makaranta, ba mu rabuwa da su.
To mun gode malama Hadiza, malama Zainab, wannan za mu ƙara nemanta saboda a samu ta ci gaba da bayani saboda ƙarancin lokaci. Mun gode ƙwarai da gaske.
Mun gode sosai Zainab Green.
To Usman, ka ji bayaninta. Akwai ƙungiyoyi da dama da suke irin wannan abubuwa. A takaice, ina so in tambaye ka, ai da ka auri matarka lokacin bata gama makarantar secondary ba?
Kwarai kuwa, mun yi aure tana aji 5 na secondary kamar SS2 kenan. To kin ga tana gida lokacin ma ni ina diploma ne. In ta tafi makaranta na ta makaranta da safe ni ma.
Na'am.
In na riga ta da in danna mana girki, in ta riga ni ta danna.
To me yasa ya zama maka da muhimmanci ta koma ta ƙarasa?
Saboda yanzu kin ga gashi ga neman tsinci kama Amurka.
Na'am.
Wannan shi ya bata dama take ci gaba da karatunta. Inda ba ta yi ba kuma, to da me za ta ci gaba? Sannan kuma dan homework ɗin da ake ma yara wake koya musu ni ne ina nan ina ta surutu a radio. Maganan gaskiya kenan.
Ni
nemo mana abincin, ita tana da taimaka musu da ilimanta da sauransu.
Ina ga wannan ma za mu ɗauko shi ya zamanto maudu'i musamman.
Ya za mu tallafa musu.
Yawa, ya za a tallafa musu waɗanda ba su ƙarasa makaranta ba da sauransu.
Ka tashi awon mace mai ilimi a waje, kai kuma taka kaki ka bata
ta. Haka ne. To Allah ya ba mu sa'a. To yanzu duka nan za mu dakata. A madadin
ni Usman Ahmad Kabara.
Tare da ni Hafsat Maina Muhammad, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Skip da Daniel Brown, muke cewa ku huta lafiya.
Amma bari in yi musu tini, akwai shafukanmu na yanar gizo, duk wanda yake son ya saurari shirin yau da gobe da yau gabata yana iya komawa cikin www.voahausa.com sai ya saurari duk shirye-shiryenmu da suka gabata.
Yawwa, to a wuni lafiya.
Yau yara suka za a gaban su, kwanayi ba za su bari.